أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديد يقال له بشر بن مسجن، عن أبيه مسجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم رجع، ومسجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس منا 50 بقي أتكلم وقاة إمام مالك أيو 23 قوة جماد الثانية هجرة عن رسول الله عليه وسلم تدبول الأريه إلى 20 ترى عندي داتي دا 20 بقي قوة شدة نشي ترى تدبول بيلة تخص ميلادية ذا متاشي عند إمام مالك رحمة الله عليه يتي باب إعادة الصلاة مع الإمام باب يزو أكام ساكين وتسلى تارد الإمام ساكين سلى تارد الإمام wannan babu yana magana ne akan mutumin da yayi sallah sai daga cikin sallolin farilla sannan yazo ya riski liman ya tsayarci jama'a zai sake yin wannan sallar ko ba zai sake ba ko me hukuncin wannan sallar da zai sake kuma wannan hukuncin ya shafi dukkan salloli ne ko kuma yake banci wata sallah ne banda wata sallah wannan abubuwan da Imam Malik zai kawo mana na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da athar daga sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi kansa ra'ayinsa akan akan wato sake maimaita yin wata sake maimaita wata sallah bayan mutum ya riga ya yi ta shine abubuwan da wannan babin ya kulla wanda Imam Malik ya kira shi da babu i'adati salati ma'al imam. Hadithi na farko a wannan babin Imam Malik ya ruwaito shi Ubaydullah yace haddathani Yahya an Malik an Zaid ibn Aslam. Imam Malik ya ruwaito hadithin daga malamin sa Zaid ibn Aslam al-Adawi maulan Sayyidina Umar baban sa Aslam mauladin Sayyidina Umar shi kuma Zaid ibn Aslam sai wani mutum ne daga cikin mashhuran malaman Imam Malik ne wanda ya ruwaito hadisai masu yawa daga wajen su a cikin Al-Muwatta. An rajulin min bandi'il daga wani mutum daga cikin banu din yuqalu lahu busr ibn mihjan ana ce masa busr ibn mihjan ad-dini an abihi mihjan daga babansa mihjan annahu kana fi majlisin ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam cewa ya kasance a wani majlisi tare da manzon Allah sallallahu alayhi wasallam fa'adhana bis-salah fini kiran sallah yi kiran sallah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذا الله صلى الله عليه وسلم يتاشي فصلى يصلى ثم رجع ثم يداو ان مجلسي ومحجن في مجلسه لم يصلي معه مهجن يعني ننزل على مجلس بيصلى فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذا الله صلى الله عليه واله وسلم يتي متى ما منعك ان تصلي مع الناس me ya hana kake sallah tare da mutane alasta bi rajulin muslim kai ba mutum ne musulmi ba فقال بلى يا رسول الله يتي أني متمي مسلمي يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي في دينار غناي صلى أجداني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي متى إذا جئت فصلي مع الناس إذا انكذو توكي صلى تارغ متاني وإن كنت قد صليت كل تارغ كاي صلى wani hadisin kamar yadda Imam Malik ya anwana shi ya dace da tarjuma da ya a wannan babin saboda akwai matsalar umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya salla a gida kan ya saki maimaita wannan sallar in ya zo riki tare da liman wani hadisi hadisi ne hasan duk da waɗansu malamai suna sun illanta shi da cewa shi Busr ibn Mihjan ba a san shi ba ba shi da wanda ya riwaya daga wajensa sai Zaid ibn Aslam to malaman hadisi idan mutum ɗaya ne ya karɓe ta da riwaya daga wajen rawi ba ko shi suke karɓan riwayar ba ko shi suke karɓan adalar wannan rawi ba to sai dai idan ya zama wanda ya riwaya wanda yake ya riwaya daga wajen sa sanan ne ne mashhurin malami to waɗansu sukan karɓi wannan to amma malaman da suka karfafa ko kuma suka ce wannan hadisin za a iya kafa hujja da shi a cikin shari'a wato hadisi ne hasan sun kafa hujjar su da cewar wannan hadisi akwai sauran hadisi da suke da ma'anar wannan hadisi da suka zama to sun yi shaida ga ma'anar wannan hadisin daga ciki akwai hadisin Yazid ibn al-Aswad al-Amiri wanda zamu ambace shi insha Allah a cikin sharhi da hadisin Abu Dharr bin al-Ghifari a cikin sahih Muslim da kuma abinda aka rawaito daga Abu Ayyub al-Ansari wanda yake shi ma Imam Malik zai kawo shi a nan gaba tunda waɗansu sun wannan hadisi na Abu Ayyub sun ɗaukaka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin Mihjan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba mashhuri ba shi ne to wannan hadisin yace ya kasance a majalisi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin riwayar Abdul Razzaq wanda ya rawaito daga Sauri Sufyanu Sauri shi ma ya rawaito wannan hadith din ya ce ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam domin wata bukatar sa wanda a cikin wannan wato sannan ya zauna ya shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukatar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurare shi sannan aka yi kiran sallah wanda a cikin wannan akwai irin wato karamcin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba wai sai kai sai hanshakan mutane ne suke ba su damar su gana da shi ba wannan ba wani sananne ba ne ba mashhuri ba ne cikin sahabbai ba irin su Abubakar da Umar da su Usman bai ba yana daga cikin waɗanda ma wanda ba shi ma da wani hadisi in ban da wannan hadisin to amma ya zo da bukatar sa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance da shi ya saurare shi wanda haka ya kamata musulmi ya kasance haka ya kamata shugaba ya kasance na musulmi wato ya ba mu kowa haƙƙin cewa ya bijira buƙatar sa shi yasa ma har yake cewa abyugu ilayhi hajata man la yastati'u iblagaha ku isar mun buƙatar wanda ba zai iya zuwa ya buga ya gaya mun buƙatar sa ba wato ka je ka isar da buƙatar wani in kai ka samu fada wajen mai mulki ka isar da buƙatar wanda ba zai iya kaiwa ba wannan umariya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai kuma Allah zai baka lada shi yasa ma wani lokaci idan wani mutum ya zo yana da buƙata a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi buƙatar sa sai ya shiru sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ishfa'u tu'jaru ku yi shafa'a ku ce masa ya rasulullah ya kamata a yi masa za ku samu lada dan kwadayin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan kwadayin su samu lada kuma a cikin wannan akwai kwadayin afsar da kashi daga cikin zukata mutum da ya zo da buƙata a fada wajen mai mulki za ka yi kana da niyyar mai yana da niyyar amma sai ya ce a binnan a yi masa shafa'a wato a nema masa alfarma ka ce wa mutanen to duk wanda ya nema wa masa alfarma din nan yace a ya kamata a yi masa ya kamata a yi masa ka ga wannan na farko duk na yi maganin kyashi daga cikin zuciyarsa tun daga sha cewa yi a taimaka ma wani tsakanin wanda yake zai zo da jazuwa ce ta ga mutane malam ba abinda da ka sani sai maula bayan shi zaman da yake ko na menene kashi yake ya kasancewa a bugagu kudin ba nasa bane bukatar wa an biya bukatar ba za ta rage ba za ta hana masa taka bukatar samuwa ba amma kashi to shine dan ai maganin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ishfa'u ku nema masa abin nan ku nema masa alfarma to ku ce ya rasulullah sai mata masa ai masa abiya masa bukatar sai a ba ku lalata to a shahidi anan wajen mihjan yana daga cikin sahabban da ke ba mashhure ba amma ya samu a wato a kunnuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama da ya bashi kan ya zauna ya gana da shi wanda haka ya kamaci ahlul fadl su kasance akai a mutane da masu shugabanci sawun shugabancin duniya ne ko shugabancin ilimi na addini ko shugabanci a cikin al'umma haka ya kamata ya zama tukan ta su kasance su rinka ba mu kowa damar ya zo ya faɗi bukatarsa fa ujira bis sala sai akai kiran sallah a cikin wannan akwai kira akwai tasmiya din akwai ba mu iqama sunan sallah domin at-ta'zim da ake nufi a nan wajen al-iqama tun daga shi ana cewa da ana yi sai faqama ila sallah sai ya miƙe to annabi sallallahu alaihi wasallam baya miƙewa sai idan an yi iqama kiran iqama azan abu ne wanda yake sa'i a cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanaini sala liman sha'a tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah ga wanda yake kiran sallah guda biyu da ake nufi a nan wajen kiran sallah da iqama an ga idan haka in banda sallar asuba sallar asuba ce kawai ake mata kiran sallah biyu amma ko sallar kiran sallah daya ake mata sai iqama to amma ga shan sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane kiran sallah guda biyu to abin da yake nufi a nan wajen kiran sallan farko shine al-adhan din azani kiran sallah na biyu shine al-iqama to wannan ma kaga nan wajen an kirawo al-iqama da fa'udhina bis-salawati ay fa'uqima فأقيمت الصلاة أكي إقامة الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى من زعل صلى الله عليه وسلم يتاشي صلى ثم رجع يداه ومهجا في مجلسه ينظرنا وأن مجلسه لم يصلي معه بني صلى تارد الشباب مهجا بني صلى با سبودا استمساك بالأصل ينادى أصل تارد الشباب شوار إدمو تن كان دا أبن دك تنين توكت إعا أكنسا abin da ya sani shine tunda yayi sallah da sake yin wata sallah saboda haka bai sake yin wata sallah bai aiki da wannan asal din to har sai da ƙarin ilimi ya zo masa to sannan sai to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma mana'ata an tusalli ma'an nas me ya hana kake sallah tare da mutane annas anan waje su ne ai jama'ar musulmi da suke sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato me ya hana kake sallah tare da liman kai sallar jama'a أردت برجل مسلم كيف مكني مسلمي با أتكلم عن الجمال أكوين هجة دا ما لمن حديث نا دا سكة تبيع كان شوى زب وان دا يبرسل لا دا غنغن توان نمبا مسلمي بني وانا مطابع الإمام أحمد بن حنبل شي بإساد بن راهوية دا محمد بن النصر بن نصر المروزي kuma an rawaito daga jami'i da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran magabata cewa wanda ya bar sallah tarikus salah wanda ya bar sallah da gangan sallah daya yake yin ta kuma yake rama ta to wannan aiki nasa kafirci ya fita daga addinin musulmi eh daga cikin hujjojin shine wannan hadisi tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka yi sallah ba kai ba musulmi bane wato ma'ana wanda za a yi sallah ya kiyin sallah wannan abun ya mai da shi ba musulmi ba ya fitar da shi daga cikin musulunci daga cikin hujjoji akan wannan akwai hadithin akwai hadithin Jabir ibn Abdullah wanda ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainal abd wa bainal kufri aw shirk tarku salah abin da ke tsakanin bawa da kuma kafirci ko shirka shine barin sallah kuma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara al-qawrin da ke tsakanin mu da mutane shine sallah wanda duk ya batta yakin ta to wannan kafiri ne dukkan malamai sun yi ijma'i cewa mutumin da lokacin sallah yayi aka ce bai yi sallah ba aka umarce shi cewa lokacin sallah yayi lokacin da zai fita ka tashi kai sallah ya ki yin sallah to za a kashe shi amma kafin in sun yi tsakani za a nemi tubansa ko ba za a nemi tubansa ba wadansu sun ce za a nemi tubansa kwana uku a kyale shi kwana uku a ce a saurara masa a to a ce ka je ka tuba ka dawo kai sallah idan har kwana uku suka wuce bai yi sallah ba sai aka kashe shi wannan shine hukuncin Allah malamai sun yi jima'i akan wannan kisan kisan tarikus sala wanda ya bar sallah kashe shi za'a wanda ya bar sallah da gangan inda suke sabani Imam Ahmad yace in aka kashe shi ba za a binne shi a makabartan musulmi ba sai a je a binne shi a makabartan arna ba za a ci gadansa ba ko matarsa abinda matarsa ba iyaye matarsa ba za ta matarsa ba za ta ci gadansa ba iyayensa ba za su ci gadansa ba 'yan uwansa ba za su ci gadansa ba dan bai mutu musulmi ba Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce za a kashe shi haddan yana nan a musulmi abinda ya yi babban zunubi ne da hukuncinsa shi ne kisa dalilinsu dalilin Imam Malik shi ne cewar dukkan wani zunubi Allah maɗaukakin sarki yana yafe shi in banda shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta a yi shirka tare da shi amma yana gafarta abin da yake kuma bayan wannan ga wanda yake to daga ciki kuwa hadda barin sallah kuma akwai hadisin Ubadah bin Samit cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari yayin sahabbai sun yi masa mubaya'a akan imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayar da sallah da bada zakka da azumin watan Ramadan da hajjin dakin Allah ce wanda ya cika su wanda ya cika waɗannan to Allah maɗaukakin sarki zai cika masa ladansa wanda ku bai kiyaye su ba ko ya tozarta wani abu daga cikin waɗannan abubuwa to in yi a idan ya mutu to wannan ba shi da alƙawari daga Allah yani man lam yuhasib alayhinna laysa lahu min Allah ahad in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara la bashi da alƙawari daga Allah an Allah ya so ya gafarta masa an Allah ya so ya masa azaba to haka tun da yana cikin mashi'ar Allah in yana tun da yana cikin karkashin wato ga abinda Allah ya so ya yi da shi wannan ya nuna kan cewa kenan hukunci da kafircin sa bai zamanto muta bai zamanto ayyananne ba wannan matsala a gaskiya saboda nusus din da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a tarjihi da kuma yadda suka yi ta'arudi da juna tarjihi akan ta yana da matsayin wahala kwarai da gaske amma wannan shine dai matabar malamai shine ra'ayin malamai mashhurin ra'ayi na malamai guda biyu akan wannan matsala waɗanda suka tafi akan kafircin tarikus sala sun tafi akan cewar hatta wanda yake shine fatuwar da yawa daga cikin malamanmu wanda muka riski waɗansu daga cikinsu fatuwarsu akan wannan shine cewa idan mutum ya zamanto baya sallah to bai halitta ma matarsa ta ci gaba da zama da shi ba don babu aure auren ya riga ya rushe tunda shi kafir ne sai kawai ta koma gidansu dama ba kawai da kanta za ta koma gidansu ba sai da hukuncin alƙali kar a ce an faɗa a ce a tattara shi kenan duk matar take da ɗan wani abu da ce ai ta gan shi ya ƙi yin sallah dama ta ciki na ciki sai ya so ce a'a sai da hukuncin alƙali domin hukunci da kafircin kafiri hukunci na alƙali tunda akwai abu ba wai kawai zazzage shi ake ba ya ɗa shi ake yadda aka so a ita jifa da kaulaka akwai abubuwa da suke biyo baya kisa ɗin da ke hukuncin alƙali shi ne dai a kan mu'ayyan a babu ne fitar ce wanda ya abu kaza ga hukuncin sa amma a kan mu'ayyan to shi wannan saboda akwai sharuɗai da za a cika akwai kuma abubuwa da za su iya hana zahirin hukuncin ya ɗauke ɗabbaƙo a kan to a shahidai wannan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arata alatta bi rajulin muslim kai ba mutum ne musulmi ba dalili ne akan cewar sallah unwanin musulunci ce shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika huwa almuslim lahu ma ala almuslimin wa alayhi ma ala almuslimin lahu ma ala almuslimin wa alayhi ma ala almuslimin wanda ya salla irin tamu ya wannan sallar tamu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kiblar mu kuma ya ci yankan mu to wannan shine musulmi dukkan haƙƙi da yake da musulmi yake jin daɗin a bashi shi ma za a bashi dukkan nauyi da aka daura ma musulmi shi ma an daura ma to da kishan sallah shine unwani shine alamar kasancewa mutum musulmi ne shi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mai hijjar wannan tambayar yace alasta bi rajulin muslim kai ba mutum ne musulmi ba fa qala bala ya rasulullahi a ni mutum ne musulmi kaga inda yace inda ba zai ce na'am ba in yace na'am ai wato shi ba musulmi bane kenan to dama an aka tambaye ka in aka tambaye ka da nafi to in ka zo jawabi domin ka tabbatar da ba wannan nafin ake nufi ba mujibin kake nufi to suka shine kake amfani da harafin bala kuma alaysa Allahu bi ahkamil hakimin Allah ba shine yafi kowa iya hukunci ba bala kace eh ba in kace eh ka tabbatar da koyewar kenan in kace na'am ko ajal ko i wannan ta ƙarya abin nan a tawarwar imanin kake nan kace Allah ba shine hukumul hakimin ba sai dai kace bala a Allah ne ahkamul hakimin shine ma'anar bala ai abin nan wannan nafiyin ba shine ake nufi ba a mujibin shine wato alasta bi rajulin muslim ai bala ana rajulin muslim a ni mutum ne musulmi ya rasulullah walakin ni qad sallaytu fi ahliyati nayi salla a iyal a gidana al ahl inda mutum iyalin musulmi suke kenan a wata riwayar kamar yadda zuwa cikin musannaf din abdurrazzaq walakin ni sallaytu fi rahli nayi salla a gidana ar rahl asalin ma'anar rahl shine sirdi to ana nufin wato gidanka da ka gina a ungo wato da zo masallaci ba ya zauna yayi sallar sa a gida فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مثلا اذا جئت فصلي مع الناس اذا كزو مصلاتي في صلاه تاره ده متاني وان كنت قد صليت كودا كاي صلاه تو وانا حديثين ا cikin fadin مهجن ولكني قد صليت في اهلي لا يصلى اجدانا wannan hujja ce da Imam Malik rahmatullahi alayhi da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa da suka tafi akan cewar sallah a cikin jama'a ba farilla bace sunna ce muakkada domin gashi wannan yace yayi sallah a gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin sallar sa a gida ba inda sallar sa a gida saba ma Allah yayi saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa inkari dan annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiru akan babu baya shiru akan munkar sai ce a me yasa sai sallah a gida amma sai kawai ce maka idan ka zo masallaci ko da kai sallah a gida ka sake zuwa wannan ya ɗaya daga cikin manyan hujjoji da abin nan da matsabar Imam Malik kan cewa sallar farilla ba sallah a cikin jama'a ba farilla bace kamar yadda muka rinjayar a wancan darasi matsabar Imam Ahmad ko da matsabar Ahlul Hadith saurasa so, ni ma na yi saraji ganin wannan hujjar hujjar da kuma irin yadda Al-Hafiz Ibn Abdul Barr ya fuskantar da ita da shi da sauran waɗannan hadisai ya nuna ƙarfin hujjar matsabar Imam Malik wajen nuna cewa sallah a cikin jama'a sunna ce muakkada ba farilla ce ba wanda idan mutum bai yi ba zai zamanto ya saba ma Allah sauran nusuf da suka zo kamar hadisin Abi Huraira na niyyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kona gidajen waɗanda ba sa sallah a gida waɗannan za a ɗauke su da ma'anoni daban-daban wanda malamai suka kawo wanda zai dace da jam'i tsakanin waɗannan hadisai guda biyu wal ilmu indallah dama ta shani ilmi yake kullun a cikin karuwa mutum yake la'alla kuma wata hujja ta sake bayyana ya zama to kanta kuma a gane cewa a ai hujjar Imam Ahmad ta fi ƙarfi amma dai a yanzu a zahirin wannan hadith din akwai ikra akwai sunna taqririya daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan halarcin sallah a gida ba tare da mutum ya zo masallaci ba wanda shine wannan zahiri ne a cikin wannan hadith din to sannan sai hadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kai sallah idan ka zo masallaci kai sallah tare da mutane ko da kai sallar a gida nan wajen malamai sun dauki waɗansu malamai sun tafi akan umum a nan wajen sun tafi akan kowace irin sallah ce kai a gida idan ka zo ka sami wata jama'ar ta musulmi suna sallah ka saki sallar tare da su ko kai ka dai ne ko wata jama'ar kai in ka zo ka samu za ka yi sallah zahirin hadisin haka yake nuna wanda ke wannan shine masabar Imam Ahmad ibn Hanbal ko a cikin jama'a kai ka zo ka saki samun wata jama'a to ka saki yin wata sallah ka saki sallah tare da su to a sai an aka yi kuma za a yi tasallusul kenan kaje masallacin ku da ungonku kai sallah a zahar kana zuwa sai ka tarar an ta sai ka zo masallacin juma'a sai kaje ana sallah ka shigo kai sallah kana idarwa ta tsallaka kaje unguwa uku sai tarar za a yi wata sallah dan ma sai ka saki shiga wata sallah kana sai haka dai sai a samu tasallusul kenan Imam Ahmad yace fa shi dai yana nan akan bakansa Imam Malik yace a'a idan kai sallah kai kai kadai ne in kai sallah kai kai kadai idan ka zo masallaci ka samu mutane suna sallah to sai ka maimaita dukace domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda zuwa hadisin Abdullahi ibn Umar ya hana mutum ya sallar farilla guda ɗaya sau biyu a rana ɗaya mutum ya sallah azhar sannan ya zo sake yin wata sallah saboda haka wannan amni to sai a kebance shi da wanda da halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai sallah sannan ka zo ka samu jama'a to saboda haka suka ce domin in kai sallah kai kai kadai shine za ka yi kwadayin samun kwadayin ladan samun wata jama'a a kwadayin maimaita wata sallar domin ka samu ladan jama'a kuma daga cikin dalilai a wannan shine hadisin Abu Dharr al-Ghifari a cikin Sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Abu Dharr yake cewa yaya za ka kasance ya Abu Dharr idan ka zo ka haɗu da sarakuna shugabanni da suke kashe sallah yace ya rasulullah me kashe sallah kashe wasu ga sallah yace suna jinkirta ta har lokacin fitila yace ya rasulullah me zaka umarce ni nayi yace salli salata li waqtiha kai sallah ta sallaci sallah ga lokacin da fa idza adraktahum fa salli ma'ahum fa innaha laka nafila in ka riske su za su zo su sallah to kai sallah tare da su sai ka zama to maka nafila wannan an ce mutum ya sallah a gida shi kadai domin ya kiyaye lokaci to sai aka ce masa kuma ya zo domin falalar jama'a in ya same shi tare da mutane ya saki ruku domin wannan sai ta zama to masa nafila to wannan ya nuna cewar kenan mutum bai ganganta maimaita sallah daya sau biyu a rana ba shi ko Imam Ahmad sai ce eh ya yarda da wannan hadisi na Abdullahi ibn Umar amma maimaita sallah sau daya a rana shine kai sallah azhar sai kace kai bari in sake yin wata sallah azhar watakila akwai tangarda a cikin da sai ka tashi ka sake yin wata sallah babu wanda ne wannan shi aka hana amma kai sallah ta biyu da nufin cewa ta biyu ta zama to maka nafila kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka samu wata jama'a to wannan babu laifi sawa'un sallar farko da kai kadai ne ko tare da jama'a daga cikin hujjar su hadithin Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu yana sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya je Quba ya musu sallar isha liman tare da jama'a a Quba wannan ya maimaita sallah sau biyu ko bai maimaita sallah sau biyu ba kuma ta farkon jama'a ce ko ba jama'a ba ce jama'a ce saboda haka wannan hadith din ko bai kayyade ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa yi idza ji'ta fa salli ma'a an-nas in ka zo kai sallah tare da mutane mutlaq in ka zo sawa'un yayin da ka zo kai sallah kai kadai ko kai sallah tare da mutane wa in kunta qad sallaita ko da kai sallah nan ma mutlaq ne ko da kai sallah kai kadai kai sallah ku biyu ku kai sallah ku kuno ne ku kai sallah ko da kai sallah tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace bi islam wanda wannan ya dai daga wannan yana da yana da karfi a cikin abin nan a ta fuskar alfaz yanda alfazin hadith din suka zo saboda haka wannan shine abin rinjayarwa a nan wajen cewa idan mutum yayi sallah sannan ya zo ya sake samun mutane za su yi sallah kada ya ce a ya riga ya yi sallah ya sake yin wata sallah din domin kwaɗayin samun lada to sannan abu na biyu hukunci na biyu zai zo a cikin sauran hadisan bari mu karanta hadisi asar inda zai zo nan gaba sai mu bayani a sauran masail inda suke da alaƙa da wannan hadisin afwan kafin mu je hadisi na biyu daga cikin hadisin da yake shaida ga wannan hadisin akwai hadisin Yazid ibn al-Aswad al-Amiri hadisin Yazid ibn al-Aswad al-Amiri kamar yadda zuwa cikin sunan Abi Dawud
a lokacin hajjatul wada' ne dai daga cikin hujjan da yake karfafa mazhabar Imam Malik da Imam Shafi'i cewa sallar sallah a cikin jama'a ba farilla bace domin wannan hadisin yazo a hajjatul wada' hadisin Yazid ibn al-Aswad cewa sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin a Masjidil Khayr Masjidil Khayr shine masallacin Mina wannan kaji an san wannan masallacin da Mina babban masallacin katin masallaci anan Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya zauna ya masokin sa a gida shine al shine al khayr din a wannan yazo bayan sallar asuba ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Masjidil Khayr bayan an yi dadda sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane su biyu ba su shiga cikin sahu sun yi sallah tare da mutane ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azo mun da su yace faji'a bihima tur'adu fara'isuhuma sai aka zo da su naman kafada su yana raurawa wato sun zazana a cikin jama'a gabaki an san taro kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azo da su sai suka dauka wani abu ne zai same su suna wato suna makarkata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ma mana'akuma an tusalliya ma'an nas me ya hana ku ku salla tare da mutane alastuma muslimai au kama qala alayhi sallam yace ku ba musulmi bane sai suka ce ya rasulullah sallaina fi rihalina ai mun yi salla a masaukin mu ya rasulullah mun riga mun yi salla a masaukin mu sai ce idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataytumal masjid fa salliya ma'an nas fa innaha lakuma nafila idan kun yi salla a gidajen ku sannan kuka zo masallaci to ku yi salla tare da mutane wannan sallar da kuke tare da mutane nafila ce a gare ku fa innaha lakuma nafila kun ga wannan hadisi yayi kama da wannan hadisin na mihjan yayi kama da wannan hadisin na mihjan saboda haka waɗannan hadisai su suka karfafa juna wajen cewa wannan matsala ce wacce tana da asali tunda dama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake karfafa riwayar hadisi shine ka samu hadisi wanda yake ma'anarsa ya zo ta wata fuska daban sai su karfafa juna wannan sai ya maida hadisi mai zamanto ya inganta a kafa hujja da shi matsawar raunin hadisin a asali ba hadisi ne wanda yake mai tsananin rauni ba wanda akwai nau'in hadisi da isnadin sai ya zamanto mai tsananin rauni shine hadisi da ake tabbatar da cewa an yi kuskure wajen riwayarsa alhadithul munkar kenan ko a cikin isnadin ko a cikin matan to wannan komai yawan hadisai da suka zo suka yi shaida ga wannan ba za su karfafa hadisin ba amma hadisi kamar wannan wanda illar da ke ciki ba illa ce mai karfi ba illar da ke cikin wannan shine jahala wato rawi ɗaya daga cikin wanda ya rawaito wannan hadisin ana tuhuma cewa ba sananne ba ne to wannan illa ce ba mai karfi ba ba mai sanya hadisi a tabbatar da cewa kuskure ne riwayarsa ba to waɗannan hadisai guda biyu su kaɗai ɗin nan sai su karfafa juna ya mai da wannan hadisi ya zamanto kafa hujja da shi ya inganta to kun ga a cikin wannan hadisin a hajjatul wada' ga shi sun yi sallah a gidansu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce me yasa kuka yi sallah a gida ba ku zo masallaci ba saboda haka a cikin nan akwai ikrarin sallah a gida akwai ikrarin sallah a gida wanda yake shine matlub din mazhabar Imam Malik tare da cewa tunda idan da sallah a gida bata halatta ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana musu
قال حدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له ابن عمر أوذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء
وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن نافع مال منسى نافع مولام عبد الله بن عمر أن رجلا سأل عبد الله بن عمر شاول متن يتنبي عبد الله بن عمر فقال يتي متى إني أصلي في بيتي يتي إنا صلى أجدانا ثم أدرك الصلاة مع الإمام سنرسي صلى تارد الإمام أفأصلي معه na saki na yi sallah tare da shi fa qala lahu abdullah ibn umar sai abdullah ibn umar yace masa na'am yake eh zaka yi sallah tare da shi fa qala ar-rajul sai mutumin yace masa ayyatahuma aj'alu salati, wacce daga cikin sallolin zan sanya ta zamanto sallata, wato ta farilla, wacce ce farilla ta farkon ko ta biyun? Fa qala lahu ibn umar, sai Abdullah ibn umar yace masa, aw zalika ilay, wannan a hannunka yake? Inna ma zalika ila Allah, wannan na Allah ne. Yaj'alu ayyatahuma sha, ya sanya duk wanda ya so ta zamanto farilla ya sanya, to wanda ya so ta zamanto nafila ta sanya. Wani sai daga cikin wannan shine wato matsala ta biyu da take da alaka da wannan. Idan mutum yayin sallah a gida, sawa'un a jama'a ko shi shi kadai, sai yazo ya samu liman yayin sallah a cikin wata jama'a, to wacce ce za ta zama farilla, wacce ce nafila? To shine malamai suke sakani ra'ayin su. Ra'ayi na farko shine wannan ra'ayi na Abdullahi dan Umar, yace wannan ba naka bane, wato ka kyale a hannun Allah, wanda Allah ya so ya sanya na kula da zaman tona Allah, wanda ya so ya farla da zaman tofar Allah. Haka zalika an daro tuma daga Sa'id ibn al-Musayyib, shi ma ra'ayin sa kenan. Wadansu kuma malaman Makka suka ce ta farkon ita ce nafila, ta biyun ta zaman tofar Allah. Sauran malamai kuma suka ce Imam Ahmad da sauran malamai suka ce ta biyun ita ce nafila, da Imam Shafi'i suka ce ta biyun ita ce nafila, ta farkon farilla ce. Hujjarsu shine hadithin Yazid ibn al-Aswad ibn al-Rifada. Wa zai gaya mana wajen hujjar? Kun riƙe hadithin Yazid ibn al-Aswad da na faɗa yanzu? Na Mu'az ba? Na Mu'az ma akwai hujja a nan. Na Mu'az ma yayin hujjar da ke cikin hadisin Mu'az. Akwai nafsi akan haka? a cikin hadisin Mu'az akwai wanda ya rawaito hadisin yana cewa sai Mu'az ya je in ya je musu sallar isha, sai ta zama to wannan sallar isha da ya musu nafila ce. A cikin ɗaya daga cikin riwayar hadisin Mu'az akwai nafsi akan wannan. Wannan hujja ce. To a cikin hadisin Yazid ibn al-Aswad na ambata ba. Na'am. فإنها لكما نافلة. دوما نفسي ني wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu, idan kun yi sallah a gida sannan ku zo masallaci, to ku sake yin sallah. Wannan domin ita wannan nafila ce a gare ku. Kaga wannan nafsi. Da yake fa innaha lakuma nafila. Innaha adhmiru udu ila ma zaka, me yake komawa? Sallar da kuka yi tare da liman. Ko ka sallar farko ce? Sallar da kuka tare da liman nafila. Haka zalika hadisin Abi Dharr da zikir da sallah. Cewa idan mutum ya sallar farilla li waqtiha, sannan in ya same ta tare da liman, ya sa'i tare da su da suke jinki ta sallah, ya saki tare da su, sai ta zama masa nafila. Saboda haka wannan duk wannan nusus ne da ke nuna kan ta biyun ita ce nafila. Ta biyun ita ce nafila. Saboda haka masaba uku gare mu. Wanda ta fi ƙarfi shi ne wannan masaba ta uku, cewa sallah ta biyu ne ita ce nafila. Sallah ta biyu ita ce nafila. Wanda ganin cewa sallah ta biyu ne ita ce nafila, shi yasa ma malamai suka yi saɓani. Waɗansu suka ce idan bayan sallah, idan sallah asuba ce ko sallar la'asar, to ba za ka sake sallah ba, domin ba a nafila bayan asuba ko bayan la'asar, domin ta biyun ita ce nafila. Kaga ya kamata kenan waɗanda suka ce ba za a yi wannan ba su tsaya kuma su ce to ta biyun ita ce tabbas nafila, ba za su ce ba ka da zaɓi ba, domin sun ce ka ba ma Allah zaɓi, to a nan wajen bai kamata kuma su hana ka kai sallah bayan sallar la'asar, ka sake maimaita sallar asuba ko ta la'asar ba. A tare da ni? Za mu zo wannan matsalar ita ma nan gaba. A shahid a nan wajen shi ne cewar sallar da za ka maimaita ita ce nafila. Sallar da za ka maimaita ita ce nafila. Amma a wajen Abdullahi dan Umar ya ce wannan baya gare ka, ka kyale kawai ka sake niyyar wata sallar. Ka sake niyyar wata sallar, duk wanda ka samu duk wanda Allah ya zaba ya sanya farilla shi tace farilla wanda yanzu Allah ya sanya nafila yake nafila to wannan sabani shin yana da asar yana da tasiri wajen niyyar mutum idan mutum zai shiga sallar ta biyu da wata niyya zai shiga sallar na'am da niyyar nafila eh da jira in yace zai sake da wata niyyar zai zauna zai sake nafila da niyyar nafila to na ba sallama zaka hudu likakki haka ba sallama eh da niyyar farilla yayin da farilla to biyu na'am niyyar samun lada na wannan hadisin ni irsamun la gani hadithan annab sallallahu alaihi wasallam izadini banjira ai da mamana yace hadin abdullahi dan umar ne yace wannan laysa ilayk ka kyale wannan ai ba nafsi bane ai shawa bai ce wannan nafsi bane ta abai suna ishtihadi wannan ko sananne in ka zo zaka sanya tare da liman abin da yake mafi al-aqrab da zahirin hadisi sallar ta biyu shine kai kai niyyar sallah wanda kake maimaitawa domin samun ladan da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan an fahimta kai da niyyar samun lada wadan sun ce a ka zo ka saki da niyyar wannan sallar ne wanda ke shine a kamar kaulin Abdullahi dan Umar sallah azhar ce ka riga kai a gida da kazo ka tara ana sallah ka tashi kai niyyar sake wata sallah azhar amma ba da niyyar cewa kana maimaita ta ba dan ka maimaita sallar farilla sau biyu a rana kai niyyar da kan cewa ɗaya daga ciki nafila ce amma laysa ala ta'yin baka ayyana wacce ce nafilar ba ta yanzu ce ko ka taɗa zu amma dukkanin su ka ambato a cikin zuciyarka cewa azhar za ta yi saboda wanda suke da wannan iskalin masu نويت الصلاة الظهر ابتداء بالإيمان أربع ركعات فرضا وعندما تقول لنا شيئا وعندما تقول لنا شيئا زي سامو إشكالي أما عندما تقول لنا شيئا نية أزوج تكي باش دهنا إشكالي وعندما تقول لنا صحيح نية أزوج تكي با أنبت النية أباكي بدأني كمين إمام الشافعي أنبتا كمين دشيو أسمان ما يسمى بدو سمفة وانا بعلم إذا دامات سمفة وانا sau da haka ka ja baka da iskali idan niyyarka a cikin zuci za ka kawo sai ka hararo wannan hadisi na mihjan addi'ili da hadisin yazid ibn al-aswad da hadisin mu'az ibn jabal hakikatan ma ganin cewar sallah ta biyu din ita nafila ce sai daga cikin abin da wannan cewar sallah ta biyu ita ce nafila ce shine dalilin da yasa imam shafi'i da imam ahmad suka tafi akan cewar me nafila zai iya limanci ga mai sallar farilla ittida'ul muftarid bi mutabil mutanaffis mai sallar farilla yayin sallah bayan mai sallar nafila mai sallar farilla yanzu kun ga mu'az ai sallar nafila yake ni sharta da yake to da haka wanda suke kuma bayan sa fa sallar farilla ce a wajen su to wannan ya halatta saboda wannan hadisi na mu'az asli kuma wannan yake nuna kan cewa sallah ta biyu din ita nafila yayin da mutum ke maimaita sallah a cikin jama'a na'am
qala hadathani an malik an yahya ibn sa'id anna rajulan sa'ala sa'id ibn al-musayyib fa qala inni usalli fi bayti thumma ati al-masjida fa ajidu al-imama yusalli fa usalli ma'a fa qala sa'id na'am fa qala ar-rajul fa ayyuhuma salati fa qala sa'id أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله
وحدثني أم مالك إمام مالك رجونا حديثي أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلا سأل سعيد بن المسيب ونمسي يجب بي سعيد بن المسيب إيرك تكن فقهاء السبعة كنا فقال يتي مسا إني أصلي في بيتي إنا صلى أجدانا ثم آتي المسجد سنزوم صلاتي فأجد الإمام يصلي نسامل لمن ينعين صلى أفأصلي معه
na yi sallah tare da shi faqala sa'id sai sa'id ibn al-musayyib yace masa na'am sai zaka yi sallah tare da shi faqala ar-rajul sai mutumin yace fa ayyuhuma salati to wacce ce daga cikin sallolin guda biyu take take tawa sallar ta farilla faqala sa'id sai sa'id yace masa awa anta taj'aluhuma kani zaka sanya wacce ce farilla kani zaka sanya su inna ma zalika ila Allah wannan yana hannun Allah shi ma dai kaman maganar Abdullahi ibn Umar na'am
قال حدثني عن مالك عن عفيف السهمي الرجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصلي معه فإنه من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل السهم جمع
وعدتني عن مالك امام مالك روته وانا حديثي ان عفيف السهمي دغا عفيف السهمي عن رجل من بني اسد دغا وني متين دغا cikin بنو اسد بنو اسد سنه ديه دغا سوني دغا cikin قريش دغا cikin قريشاوا سيكي قبيله سو زبير ابن العوام انه سال ابا ايوب الانصاري يا تنبي ابو ايوب الانصاري sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun ambata tarjumar sa anan wajen shine ya sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Madina faqal yace inni usalli fi baiti ina salla a gidana thumma ati almasjid sannan zo masallaci fa ajidu al-imama yusalli sai na samu liman yana salla afa usalli ma'a na yi salla tare da shi faqal abu ayyub sai abu ayyub al-ansari yace masa na'am usalli ma'a yace eh kai salla tare da shi فإن من صنع ذلك وندي هكا فإن له سهم جمع wannan yana da rabo na mutum biyu سهم جمع wannan an yi sabani wajen fassararsa sabani mai yawa wannan wanda na ambata shine abinda Ibn Abdulbar ya rinjayar wajen ma'anarsa wanda Ibn Wahab ya rubuto aw mithl sahm jam' ko kamar rabo na mutum biyu sahm jam' shine wato aba atara mutum rabon mutane biyu a bashi wato wanda ya salla a gida sannan biyu sai ki salla a masallaci kamarun da aka zo raba ganima shi mai makon a bashi raban da ake ba mu kowa shi sai aka tsaro masa da mutum biyu aka bashi wannan hadithin Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi marfu'a zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Malik amanan ya ruwaito shi mawqufan cewa maganar Abu Ayyub al-Ansari ce wanda insha Allah wannan yana buƙatar insha Allah idan ban manta ba maku zuwa zan yi muku tahqiqin riwayar raf'u din ko ta inganta ko bata inganta ba na'am
قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما قال مالك ولا أرى باسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا
وحدثني عن مالك امام مالك رويته وانا حديثي عن نافع دغ نافع مولى عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر تشوا عبد الله بن عمر كان يقول يا كسانشي هنا تشوا من صلى المغرب او الصبح واللي يصلى المغرب او صلى الصبح ثم ادركهما مع الامام سنن يرسي ودنن صلولي تاره ده الامام فلا يعود لهما كدي ميميتان كدي ميميتان سورن صلولي الظهر لاثر عشاء يا يا ميميتان amma sallar asuba da sallar magriba sai ya saki qala mali imam mali yace wala ara ba'atan an yusalli ma al imam man kana qad salla fi bayti bana ganin wani laifi wanda ya salla a gida ya sake yin salla tare da imam illa salat al maghrib sai dai sallar magriba fa innahu idha a'adaha kana shafa'a domin idan ya maimaita ta sai ta zama to shafa'i in ya magriba sai wannan tawjihi ne daga Imam Malik akan maganar da Imam Abdullahi dan Umar ya wato a wannan matsala akwai sabanin malamai shin idan mutum yayi sallah a gida sannan zai samu imam ko wace irin sallah ce zai maimaitawa ko kuwa akwai togaciya zahirin wannan magana ta Abdullahi dan Umar akwai togaciya in sallar asuba ce kada ka maimaita ta hujja kuwa dalilin abinda za a iya cewa shine dalilin Abdullahi dan Umar shine tunda sallah tunda ɗaya daga cikin sallolin nafila ne
idan aka ce mutum bayan sallar asuba ya sake yin wata sallar a cikin jama'a an ce masa yayi nafila bayan sallar asuba kenan ko ba haka ba idan ta farkon farilla ce to idan ta biyan ce farilla fa tunda yace ai kanka Ibn Umar ra'ayin da shine baka san wace ce farilla ba to idan ta biyan ce farilla fa an hana yin wata an hana yin nafila kafin sallar asuba din baraka ta yin fajr ba to raka ala kilal qawlayn bai kamata ka sake a wajen Abdullahi dan Umar in sallar asuba ce kada ke na biyu sallar magriba me wajibin cewa ba za ka maimaita ta ba a cikin jama'a shine Imam Malik ya bayyana a wajen Imam Malik kowace sa'a a wajen yace domin in ka maimaita sallar magriba ka maimaita sallar magriba ta zaman to shafai kamar da domin kuma a sallar magriba ita ce witrun nahar ita ce witrun wuni to in ka sake wata sallar magriba kaga uku da uku sun zaman to nawa kenan to shida ku cikani ba mara ba ko ta zaman to shafai kenan to ra ka fitar da sallar magriba ka fitar da sallar rana daga hay'at da ake so ta kare da wuce waɗansu malamai sun yi suka kamar Ibn Abdul Barr ya nuna rashin goyon bayan sa da wannan kiyasin da tauhidi na Imam Malik ki shi yana ganin in babu aula a ce ai ba a yin nafila da raka'a daya ba a yin nafila da witri in ba witri ba witri shi kawai ake yi nafila da shi ko akwai wani ya halatta mutum ya tashi in yace zai nafila ya tashi raka'a daya in ba witri ba a yi salatul layli wan nahar matna sallar dare da rana raka'a biyu ce witri ne ake yi raka'a daya saboda haka waɗansu suka ce abin da yasa ba a maimaita sallar magriba saboda tunda sallar za ta zamanto nafila ce tunda za ta zamanto nafila ce to ka zamanto in ka sake sallar magriba a cikin jama'a ka yi nafila da raka'a uku saboda haka ka yi witri a ba a bigiransa ba an fahimta tawjihi guda biyu ne tawjihin Imam Malik cewa ka ƙara sallar azhar sallolin rana da shafa'i ba da witri ba an gani tawjihin Ibn Abdul Barr wanda ya dangana shi zuwa ga Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani shine cewar ba a yin nafila da witri in ba witri ba ba a yin nafila bi ma'ana da raka'a rakoyi wanda suke mara in ba sallar witri ba saboda haka ba za ka maimaita sallar magriba a cikin jama'a ba an fahimta wannan shine a to sai shi kuma Imam Malik yazo ya zabi cewar kowace sallah ce ke har sallar asuba sallar asuba ne muna gani ne gashi hadithin Yazid ibn al-Aswad waɗanda ba su yi sallar asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka ce sun yi a gida su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su sake sallar ko in sun zo sun yi sunnar jama'a masallaci inda ba a yi bayan sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce musu su maimaita ba ko ba haka ba to raka wannan magana da aka kawo cewa ba a maimaita sallah a cikin jama'a bayan sallar asuba tayi karo da nasu ko ne ba kun gane ko ba ku gane ba an ga nasu da ke karo da shi wala nasu ne a ba wannan ne hadi Yazid ibn al-Aswad Yazid ibn al-Aswad al-Amil wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin Khayr lokacin Hajjatul Wada' bayan an yi sallar asuba sai ya hango sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wadansu mutane suna zaune ba su sallah tare da mutane ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a kawo masa su aka zo da su suna razana suna jikin suna makirkita yace me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba ku ba musulmi bane suka ce mun yi sallah a gidajen mu yace idan kun yi sallah a gidajen ku kuka zo masallaci kuka tarar da liman to ku sake yin sallah ko da kun yi sallah a gidanku wannan sai ta zama to muku nafila ko ne hadisin ko ne ma'anar sa to hujja ta bayyana gare ku hujja cewa za a iya maimaita sallah asuba ga wanda bai samu sallar asuba a cikin jami'i ba in yazo masallaci ga ana yi ya bayyana a gare ku bai bayyana ba saboda haka magana Abdullahi dan Umar ta ci karo da nasi ko ba haka ba yanar shiru ne a watakila ko akwai wanda bai bayyana gare shi ba yanda aka samu saɓani tsakanin maganarsa da kuma wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri ne a bayyane yake ko to dan haka ne wannan shine hujjar kisa imam malik shi ma yace ko da sallah asuba ce mutum zai imani ta a wajen imam malik sallah kawai da ba za ka maimai ta ba a cikin jama'a a cikin jami'i yace sallar magriba yace kawai in kai sallar a gida in kai sallah a gida ka zo ka samu sallar magriba kar ka maimai ta domin in kai haka za ka tada cikin shafi amma sauran malamai imam ahmad ibn hanbal da imam shafi'i sun tafi mutlakan kowace sallah ce saki ba tsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba wannan hadisin na farko wa in kunta qad sallaita cewa idan jita fa salli ma'an nas wa in kunta qad sallaita in ka zo masallaci ka sallah tare da mutane ko da ka riga kai sallah ko da sallah asuba ce ko da sallah asuba ce ko da azhar ce ko da azhar ce ko da la'asar ce ko da la'asar ko da magriba ce ko da magriba ko da isha ce ko da isha ce wannan shine ma'anar mutlaq wa in kunta qad sallaita ko da kai sallah kaga sai ki kawo shi saki ba kai shine ma'anar mutlaq ma'ana ko asuba ce ko azhar ce ko la'asar ce ko magriba ce ko isha an fahimta to wannan shine hujjar imam ahmad da imam shafi'i wanda yake a mazhabarsu a wannan matsala ta fi karfi saboda zahirin nafsi na tare da su ina ganin waɗannan kusan su ne dai masail din da suke da alaka da wannan babi sauran waɗansu malamai sun faɗi wata magana daban dangane da sallar da za ka maimaita ba kamar imam abu hanifa yace za ka maimaita kowace sallah banda asuba da la'asar da magriba wanda yake kuma riwaya ce ma riwaya wa ibn Ishaq al-Majri imam Malik ne amma kuma abin da muka rinjayar shine kan cewa mutlakan kowace sallah ce idan ka zo za ka maimaita ta a cikin jama'a domin ka riski falalar wannan jama'a ta kuma wato akwai hikima a cikin wannan domin mutum ya zo masallaci mutum ya zo masallaci idan yayi sallah mutane suna sallah shi kuma yana zaune a gefe guda kaga wannan ya ware kansa daga cikin mutane ya sanya ma kansa ayar tambaya ya sanya ma kansa ayar tambaya wani in ya zo ya gan shi ne kai wannan mutumin watakila ko ya shiga cikin mutanen ne ko mutanen mutum tafi da shi ne a cikin wani mutane ai ko ma ga suna iri iri da yanzu to duk zai sa ma kansa ayar tambaya sannan kuma idan bai zo ya yi sallah ba bai san irin alkhairan da Allah maɗaukaki sarki yake saukowa a cikin wannan jama'a din ba wanda ya zama to kan cewar ba zai samu ba kamar mutumin da ya zo mutane uku da suka zo majalisi na ilimi ɗaya ya shigo ya zauna ɗaya ya kauce bai zo ba ɗaya kuma ya ji kunya bai zauna a cikin majalisin bai zauna a gefe wanda ya kauce Allah ya kauce daga gare shi ya ce ba ruwansa da shi to haka mutumin da ya ake sallah shi kuma ya zauna ya kyale su tamkar wanda ya kauce saboda haka a cikin wannan ya daga cikin hikimomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kan ko da mutum ka yi sallah a gida kake kadai idan ka zo ka samu masallaci ka sake maimaita sallah sannan kuma akwai alamar nuna wato tsinkewar al'ummar musulmi da babu bambance tsakanin musulmi amma wanda yake wannan ya zauna to ya kamar ya nuna cewar ya sanya ma musamman idan ana ganin watakila yana da abin nan yana da dan abu na hasken ilimi sai a ce a to watakila akwai wani abu akwai walakin akan limamu shikenan kaga an same da za a kawo baraka a cikin al'umma duk waɗannan dalilai suna daga cikin hikimomi na idan mutum yayi sallah a gida ko yayi sallah a wani waje yazo masallaci yaga ana sallah ya sake maimaita sallar tare da mutane bayan kuma waɗansu alkhairai wanda yake manzon Allah mu da manzon su ne kadai suka sani shi yasa ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi don babu wani abu da za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi face akwai alkhairi ne yawa a ciki ko babu wani abu da manzon Allah babu wani abu na alkhairi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi kawa in ka san wajen alkhairin ko baka san shi ba dan haka dukkan alkhairi a cikin bin sunna yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan sharri a cikin tsorace mu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kirkiro abubuwa sababbi a cikin addini Allah ya kiyaye mu mun samu sai a dan samu amsa tambayoyi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك
idan mace ta aure ba musulmi ba wannan aure katacce ne idan akwai jahilci a wajenta to shikenan sai ta sani a raba auren ma waɗannan ƴaƴa ba za su zama tukan cewar an dangana su akan cewar ba za su zama tukan cewar ƴaƴansa bane idan ya zama su da ganganci take idan kuwa bisa kuskure ne musamman in ya zama tukan cewa ya musulunta sai inganta auren kuma ya zama tukan cewar inda kai aka samu ka'idar cewa haddi an ije wato ana dar'in haddi saboda jahilci wato ba za a yi musu haddin zina ba saboda jahilci to za a rikta da ayaye da zuwa gare shi sallama a cikin sallah iri ne sallama a cikin sallah shi ne sallama da ake tare da sallah iri assalamu alaikum wa rahmatullah ya zo kuma a cikin ruwaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah ya zo da ruwaya assalamu alaikum sau na wannan na fita daga sallah ne kuma a sahih cewa yayin da mutum yake yin sallama na fita daga sallah ya ne mai ɗan uwansa da suke sallah tare da shi na gefen dama da liman da na gefen hagu shi ne yake yi ma sallama da sallama kuma a wajen sallah ita ma lafazin ta kenan ɗaya daga cikin wannan gida uku ko ku ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma kowanne ka faɗa akwai lada goma kamar yadda wanda duk ya ƙara a sama da yadda ɗayan ya faɗa akwai ƙarin lada goma kamar yadda ya zo a cikin hadisi wannan yake bambanci wajen rabbi salam wajen mayar da sallama ne in a cikin sallah ne mutane suke sallama kowa sallamarsa sallama ce da kuma rabbi ga wanda ya yi sallah tare da shi amma idan kana cikin sallah mutum ya kira ka in mutum ya maka sallama a cikin sallah to ba za ka amsa ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati li shughla a cikin sallah akwai abin da yake shagaltar da mutane daga waɗansu ayyuka da haka ba za ka amsa ba amma waɗansu da an zo daga waɗansu daga cikin salaf kan cewa mutum ya amsa bil ishara da ishara kamar kai nuni akan cewa sallah kake amma ba kai irin gyaran murya ba nan da mutane suke yi amma gyaran murya baya daga cikin yadda ake ba shi ne ishara ba ishara shi ne kamar da hannu mutum ya ishara ya ɗaga hannunsa don ya nuna kan cewa a cikin sallah yake amma in a wajen sallah ne in aka yi maka sallama to raddin sallama wajibi ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa raddu sala wato ya mayar da ya amsa sallamar da ya masa sallah kuma yake
cewa wani bada da idan ana karatu a karatu kuka da aka yi na baya ba da yin sawo kamar bayani game da shahadar da kuma adalar da wata abubuwa da yau da ke wayar da yi gani da ya yi wani ne wani mana shi ba a yi
wai kwarai da dama fa'idar ɗaya daga cikin fa'idar karatun hadis kenan saboda a ciki za ka san magabata ba ma sahabbai ba kawai na kan yi ƙoƙari ya zamanto hatta malaman Imam Malik da malaman malamansa ya zamanto wani abu na tarjumar su ya zo to amma abin da ya sa yawanci da yake daiwa sahabban sun gabata sun kowace yanzu kamar Abu Ayyub ina zuwa hajji muku aiwata mun karanta tarjama ko amma sai dai da yake ana mantawa ko kamar su Abdullahi dan Umar yanzu ko shi yanzu Abdullahi dan Umar kusan a kowane kafin sai mun karanta hadisin Abdullahi dan Umar ko shi hadda zan kake mun tarjama ko Sa'id ibn al-Musayyib ko Nafi Maulana Abdullahi dan Umar haka ba zai yi ba a cikin ko shi aka kawo sai dai ko shi muka haɗu da wani sahabi wanda a cikin gwargwadon tunani na ina ganin a matsayin a haɗuwar mu da shi ta farko ce to zan ambata ko kuma idan ya zama dukan cewar ban rike wani abu na tarjuma su ko ban karanto ba wani lokaci na kan ce ku bini ba shi ko ban karanto ba kenan saboda haka amma ba a tuna mun ba sai na zo ba kamar yadda a wani ba sai na sai da zo sannan sai ya tuna mun kamata a tuna mun kafin na zo samu dan duba don mu abin nan almajirjin mu na ilimin hadisin ba irin na su gara kofin zani wanda yake kamar ko kuma na Imam Zahabi da aka bari da musu duk suna ganin suka zo suka wuce sai bayan da aka ce musu wani wancan wani ne wancan wani ne to raka duk sun san kowa da kowa da dukkan abin da ya garake shi dole sai wani abin dole sai an je an karanta dole sai an karanta kuma kuma ya zama dukkan cewa abin nan zaman tun mun yi musharaka da yan uwa a cikin insha Allah amma wannan ba wai canjin manhaji bane Allah da muna nan a wannan tsarin nan na nan a wannan tsari na karatu mu watsa kan cewa ko shi muka zo hadisi tarjuma na wani sahabi ko wanda da cikin magabata na salaf Allah ya gaza mu a za a rinka tafiya ba can za mu insha Allah za a ci gaba wannan
yake tambaya wallahi ba da wannan
da wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi yayin da wata mace ta zo ta danta yaro su tana kuka a gaban kabarin nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ta yi hakuri kace ta kalin ba san musiba da ta same ni ba ba san annabi sallallahu alaihi wasallam bane daga baya ga hajja mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata inna masabru inda sallat al-ula hakuri hakikanin hakuri wato wanda yake mai tarin lada da za a ba mutum yayin da wato zafin yayin da wato bubuwar musiba ta farko ta zo ta same shi shine lokacin da ainihin wato hakuri yake samun wannan cikakken ladan hakuri ai innam as-sabr al-kamil cikakken hakuri shine wannan cikakken hakuri yayin da zafin musibar farkon samun ka da ita farkon buguwar ka da ita to a lokacin nan ne za ka hakuri ka jure ka rubuta wata magana wanda yake Allah baya so bal ka faɗa abin da Allah yake so ka yi istijai kone muladanta na wannan musiba shi zaka samu cikakken lada ba cewa idan baka yi idan daga baya ka zo kai hakurin ba zaka samu ladan ba zaka samu amma ba kamar ladan lokacin da kake cikin lada
wannan kuma ta kace ta biyo shi wa wani da Allah ya kuma kira da ta da ake tsakanin sabon
da yayin da zai yi wannan shine masabar Imam Malik cewa za a yi kiran sallah bayan an sallama garba sai kuma a yi kiran sallah a cikin masallaci domin a yi sallar isha amma abin nan abin da yake mafi rinjaye ba za a yi kiran sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan jam'i tsakanin sallolin nan guda biyu bi adani wahidin wa iqamat kiran sallah daya aka yi da iqamar kuma babu ma'anar yin kiran sallah a cikin masallaci inda kiran sallah dan nawazin ne yasa abinda kiran sallar da biyu din na sallar isha iqama zake yasa al-abinna abinda yake mafi rinjaye ko kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo hadisin Bilal na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a Muzdalifa kan maghrib da yanda ya hada maghriba da isha da kiran sallah daya da iqama guda haka dalika a sallar azhar bil asr a arafa da kiran sallah daya da iqama guda saura ta wanda ya zama su shine asir inda duk za a yi jami'i tsakanin salloli guda biyu a kira sallah ɗaya don mutane su sannan a yi ƙyama da kowace sallah da mutanen da ke cikin masallaci sun an tada sallah
wannan kuma tambayoyi ne ya zuga ku da farko wai hukuncin wani da ke yi da mana cewa wai ba da kwallo su a kila mana ya hama da ya rufe ba kuma ba da kawo ba da mata ba su yi haifa ba sannan kuma da
wani zai da kuma da zai biya yara mu da ita kuma kuma mai ake yi da kuma da ake yi 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 wannan ya daga cikin isra'iliya kuma Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin a wajen tafsirin fadin Allah ta'ala abin nan faqtulu anfusakum dalikum khayrun lakum inda bari'ikum fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum inda Allah ya rubuta ma bani Isra'il kashe kawukansu domin ya zama su shine tubansu wannan da kuma wajen a fadin wajen yanda bani Isra'il Allah ya umarce su da a yanda aka gaito wajen fadin Allah ta'ala ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون akwai asafin da aka ce a rana ɗaya bani Isra'ila sun kashe annabawa wajen guda 70 to an ce wannan ne ya sanya Allah ya yi musu hukuma da cewar nama yake yin yake ribewa saboda wannan abu da bani Isra'ila su wannan hadisin bai inganta marfu'an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana daga cikin labarukan bani Isra'ila Imam al-Bukhari da ya kawo na kissar Hawwa ya yi ishara ga inkarin wannan kissar yake cewa wa hadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthar hadith annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi inganci domin dangane da haila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hadha shay'un katabahu Allah ala banati adam wannan wani abu ne wanda Allah ya rubuta ma ƴaƴa mata na annabi adam wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma sauran wannan maganganun da daga cikin Isra'iliyat da su inganta ba dan da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dangane da tabiyan Zainab kan cewa ko ta yi idda Zainab mun sani da Allah madaukakin sarki ya aurar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sama balamma qada zaid minha wa tara zawajnakaha yayin da zaid ya sake ta sai muka auratar da ita gare ta to da batun idda batun idda ban san nasi akan wannan ba akan cewar bayan idda ne amma wannan nasi ne akan cewa aurar da Zainab Allah ne ya aurar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya neme ta daga wajen iyayenta ba aka yi daurin aure da sauransu da umarnin Allah ya zo daga sama da idda ba idda wannan ban sani ba التقليد abin da yake nufi da taqlidanci shine at-taqlid da al-yarabci shine kai amfa wato ka bi maganar mutum ba da hujja ba mutum ya tashi abu kace dan me kai ai saboda wani ne yake me yasa kace me yasa zaka kira saboda wani ne yake to wannan ba a yi da shi ba a cikin shari'ar musulunci mutum ya taqlid amma mutum yayi bi ya aiki da maganar wani dan shi malami ne saboda Allah ya umarni da a tambayi malamai to wannan babu laifi ga wanda yake bashi da ahliyan nazar bashi da ilimin da zai iya bincike ya duba me dalili bincikensa da dalilin sa sai ya nuna ya bincike ya ga wane ne yafi sani in ya samu wani wanda yake masani ne ya cancanta a tambaye shi to wannan shine binciken dalili sannan sai tambaye shi matsalar abin da ya bashi sai aiki da ita wannan hukuncin Allah ne akan to anan wajen nan in mutum yayi wannan ba za a ce masa yayi tsari ba ittiba'i domin ya gani da hujja bai bi shi saboda kawai shi wani ba ya bi shi ne saboda Allah ne yake a tambaye ma abuta ilimi kuma tun da shi ma abuta ma abucin ilimi ne Allah ne yake ya tambaye shi kuma tarihi ya tambaye shi saboda Allah amma wanda yake yana da ahliyar ya bincike to shi wannan ba zai tambaye ahlul ilmi ba dan ya ce bai bisu ba tare da hujja ba ko ya tambaye su shi ne ya duba sai ya bisu ne hujja su in hujja su ta yi masa ya bisu in hujja su ba ta yi ba ya nemi wanda hujja ta karfi ya bisu wanda yake wannan shine wajibin ɗalibin ilimi a ban san wannan hadisi ba
wannan kuma yake tambaya wani wani hukunci ne yin halola a kai ko wanda a kai wani ba tare da wani hukunci
to mene ne ya hana a kai ai babu abin nan wato mutane kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daruni ma karatu kyale ni da abin da na bakwa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a dinkule dauke shi a dinkule ki an ji ni taki bai wankan da na ba ko inda alwalai na yin alwala a zone a tsugune wannan duk yanda kai gurgurdan ikon ka kai gurgurdan ikon yanda za ka ji amma ka ce to a tsaye ne ko a tsugune ne ko a kwance ne ko a to wannan kuma kamar wanda abin nan za ta je ta
da za ka ji ka za kulo mana imana domin idan aka zo aka ce gashi yadda za a yi kaga an takura amma addinin musulunci Allah madaukakin sarki yake ma da Allahu alaikum fi dinin min harj Allah bai samu ko hukunci a cikin addini haka sai domin kowa ya yanda zai yi yanzu da idan an ce ba za ka yi alwala ba sai azumi ka ji waje da bayan da za ka yi ka zauna ya za ka yi amma haka ake shiru ko kai azumi ko kai azumi ko kai azumi ko kai a tsaye ko kai a durkushe in ma a kwance ne ma za ka yi da alwala
wani
yake da ya wani mara ya da kuma wanda yake ya kusa da kuma wanda yake a raji ya wanda yake wanda yake yi kaban sallah ya za hujjoji da dama akan matsaloli da dama na sa'anin limanci wanda ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kunsa shi ne kan cewa ba sharaɗi ba ne niyyar liman da niyyar mamu ya zama to ɗaya kafin a yi ingaji kafin a yi koyi da liman shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan darussan da hadisin mu'az ya koyar tunda ga shi niyyar ta saba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi ya tabbatar da sallah tunda ko niyyar ta saba imam shafi'i ya ɗauki wannan babu wani ƙaidi indai sallah indai ka zo ka samu kin yana sallah sawa'un nafila yake sawa'un farilla yake sawa'un ta wani lokaci ce ko ba ta wani lokaci ba ce za ka yi shi cikin sallah Allahumma illa yanda ya zamanto halin sallah ya zamanto daban kamar magriba ka mutum ya sallar isha bayan mai sallar magriba ko ya sallar magriba bayan mai sallar isha kamar yadda wani ya bugo min waya wai yana cewa wai an ce masa a mutum da yake sallar magriba in yanzu ya samu ana sallar yana ana sallar isha ya sallar isha sai daga ya gama raka'a uku sai ya sallama ya kyale shi shi ya gama ta shi ya gama ta ta sai ga ayi yanzu kaga wannan ayya ci karo dan ya ci zaka je ka ci karo da nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ji ihtimamu li yutamma bihi fala taqtadu fu alayhi an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa to kaga wannan irin sabo ne sabani ne da yafi wannan ka shiga sallah tare da liman sannan ka fita ka kyale shi akwai sabani da yafi wannan ko kuma zai yi sallar ko kuma sallar magriba ce zaka yi sai ka zauna yana sallar isha sai ka zauna sai ka bari ya gama raka'a ɗaya sai ka shiga ka ƙara ka raka shi a raka'a ta uku kai goyo kenan shikenan ya sallama shi ki sallama ku fita tare dan wajen mata kam amalin nan inda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man adraka raka'atan min as-sala man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala wanda ya samu raka'a ɗaya tare da ta sallah ya samu sallah ko da kan ka samu raka'a ɗaya tare da liman ka samu hukuncin wannan sallah ruba'iyya ce dole ka zama to ruba'iyya ba za ka fita ka kyale shi ba bayan yayi raka'a hudu kai kuma kace kai raka'a uku dama abinda kake nema kenan sai sallama ka rubu shi sai ka cika raka'a ɗaya din shi yasa din a wannan surar shine ba a iftila yanda ya zama to hai a sallah ya zama to kan cewa saba mu dina wallahi ta'ala a'lam mutane ya kamata ku lura na taba magana a nan wajen a kan batun bin sallah mutum zai je takura ma kansa ya kuma takura ma al'ummar musulmi a kan cewa ga wanda ake bin sallah ga wanda ba a bin sallah duk mutumin da in mutumin da ya yi sallah irin saman zaɓar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya kalmar shahada ya fuskanci ƙibla ta sallah a bayan ba ruwan fitan can bincike sai na Abdullahi dan Umar da Anas ibn Malik sun yi sallah bayan Hajjaj sun yi sallah bayan Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Saqafi Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Saqafi daga baya ma cewa yayi da'awar annabci kafin ya da'awar annabci akwai abubuwa ne bidoyi da ya kasance a kai amma sun yi sallah a bayan Imam Ahmad ibn Hanbal yayi sallah bayan Ma'mun da mutawalli masu magana masu fitna halqul Qur'an duk wannan domin idan mutum sallarsa ta inganta akan kansa kuma sallarsa za ta inganta a bayansa wani lokaci korace musu da suke cewa ai kada ai sallah a bayan wanda duk yake kaza ko kada ai sallah a bayan duk wani wanda yake abin ya tahara da bid'a ko wani wanda yake dan bid'a kada ai sallah a bayansa wani lokaci ma Imam Ahmad da kuke ganin irin wannan magana ta su suna magana ne domin magana akan hujran akan kaurace ma dan bid'a domin idan ya zamanto cewa mutumin da ya shahara da bid'a da fito da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zamanto kai ka je kana yawaita jama'arsa a ce ka bar duk masallatan garin nan masallatan da suke an san su wajen tsayawa akan kabarin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalle jikin da bacin masallacin kuma sun zaka rinka ba kana sallah to wannan shine ainihin zai nuna kan cewa kamar akwai wani gillo a cikin zuciyarka da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum wanda yake alal salama ne ka zo ka samu kawai masallaci a unguwarku babu wani tasnifi ma da ake da shi ka zo kai sallah dan kawai ka shiga cikin jama'a musulmi bai kamata mutum ya rinka to da wannan asalin bayani shi asalin Islam ibn Taymiyyah ya da wandaru masu ma'ana akan wannan a cikin mujalladin sanafatu a cikin fatawa a cikin mujalladin sanafatu sallah da kuma majmu'atul rasail litafin sa majmu'atul rasail wal masail ya kamata al-bazili ne su koma su gama ganganun su suna da muhimmanci kwarai da gaske musamman a zamanin
wannan ruwa da ya tafi da wannan
al-muhajirun sune wanda suke hijira daga Madina ai daga Makka zuwa Madina al-ansar sune wanda suke zauna a Madina suka karfi muhajirun suka ba su musulmi
wannan wani kakkar kudan
na'ira wani na'ira
a kan wakar zawo da na'ira
to oho marsa suna to na ila mai bayarwa shine ma'anar mai kyauta mai bayarwa eh eh sabu da shi yayi shi fa ne na le nilu mailan fa huwa na'il wa hiya na'ila to da suna ne ai da ma ai ismul fa'il suna ne ko da kowane ismul fa'il kowane suna zaka yi masa ismul fa'il zaka yi sa mutum qa'il ko qa'ila mai magana na'ima mai bacci amma mutane da Allah idan za su sanya ma mutum zana alkiyama za a kira shi da sunan sa haƙƙin da a san ubansa ya ba shi kyawun sunan da Allah ya fi so shine sunan da aka bauta ma Allah da shi ko aka yabon Allah da shi Abdullahi da Abdulrahman ko Muhammad ko Ahmad ga sunayen annabawa ga sunayen sahabbai maza da mata amma sai ga wadansu sun kyale wannan sun suna daukan sunayen titina a Misra suna sa musu sunayen a tsaya akan sunayen da ake ta gudun wanda ake ganin kowa na sawa ko mutum da yake kasa wani abu wanda yake ba wanda yake yi kai wata jere wata daban ne na shari kalar na ta tsara a cikin al'asarta abinda mutum abinda cikin al'umma ake yi irin sunayen irin su Khadija irin su Fatima irin su Aisha irin su Hafsa irin su Zainab duk ga sunayen nan amma sai ga mutum an je ana ta faɗin sunayen wanda suke ba su da ma'ana to su ba
wannan
akwai wani ya
yi
bayanai da marayi karatu a ungo ko ne ranar asabar
mai wanda
ya ba aha waɗanda suke idan suka zo suka zo suka samu liman a sujada ko a zaman tahiyya sai su cinke ta saurara su gani su gani idan zaman tahiyya na karshe ne in ya sallama sai su kyale shi ya kama sallar su wannan rashin fiqh ne rashin fahimta ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa ma adraktum fa sallu abinda duk kuka samu ku salla tare da liman ma dinnan na kira shi ta hada dukkan wani abu kowane juz'i ne kowane juz'i ne na sallah cikin sahih ibn Khuzaima hadithul Mu'az ibn Jabal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka zo ku same mu a cikin sallah ku kasance a hay'ar da kuka same ni ku kasance a hay'ar da kuka same ni wannan abin da ka samu za a kirga maka shi a cikin sallah kuma ba waɗansu suna jin yawanci abin da ya sanya wannan saboda sun karanta a matsabar waɗansu daga cikin malamai wanda daga cikin su akwai Imamu Malik cewar idan baka samu raka'a ɗaya tare da liman ba baka samu labin jam'i ba ko ba haka ba saboda haka sai su ce to ai shi kenan tunda baka samu raka'a ɗaya sai barin tsaya inda na samu raka'a ko ban samu in ban samu ba shi in bai samu ba shi kenan sai ya kyale shi sai ya sallar shi shi kadai wannan kamar yadda muka rinja a farkon karatun mu na muwatta a cikin hadisi a cikin babu man adraka raka'a mun bayyana cewa batun riskar falala daban take da riskar hukunci riskar hukuncin sallah da samun raka'a ɗaya amma riskar falalar sallah da samun komai kankanta juz'in ta ne komai kankanta juz'in sallah da ka samu falalar jami'i saboda haka idan mutum ya zo bai tsaya ya yi sallah ba ko bai shiga tare da liman ba ya jira har sai da ya tashi daga wannan rukunin ya rage ma kan salada na abin nan na falalar abin da ya samu tare da liman kuma ya nuna kan cewar fahimtarsa na nusus a fahimtar sana hukuncen sallah tawayayyar fahimta ce wannan abin nan kuskure da kuma ba za ka samu a cikin tafayin fiqh suna magana kan cewa idan ka zo tare da liman to ka saurara ka gani sawa'un wanda suke magana fiqh da dalil ko ba da dalil ba za ka ga sun kawo wannan ba sai in ka zo tare da liman ka saurara idan ya zarce ka zarce tare da shi in bai zarce ba shikenan ka je ka fara sallar ka ba za ka ga wannan ba as-salatu khairun minan nawm ay araka'a akiran sallah na biyu ake yi bayan cewa al-fajr wannan shine sahih in ka tada aka tattara hadisi na'am wanda daga shi sai iqamar sallah na'am in shi'a idan ka tabbatar kan cewa idan ka tabbatar cewa dan shi'a ne baya wanke kafarsa ba za ka yi shi sallah ba ba wai dan shi'a ba idan ba idan yayi sallah ba alwala wani ya za ka ce komai shi'a sa da za ka ce komai shi'a sa yanzu mutumin da yake cewa alqur'ani abin nan ba cikakke bane a wannan bil ijma din ijma wannan kafin ne dan juma'a ba juma'a ba mai mata juma'a ji ba mai mata juma'a wannan katin mu da muka yi na juma'a daya ake yi juma'a in ce wannan barakallahu fi wannan abin da ka kawo yana da fuska sosai kuma yawanci abin da ya sa malamai barci ba saboda yawanci za ka samu sallar juma'a yawanci a gari guda ɗaya ake maimaita sallah hatta a wajen su Imam Ahmad da suka faɗa cewar ko da a cikin jam'i ne ka same da za ka iya sake maimaita ta banda sallar juma'a in kai sallar juma'a a wani masallaci ba za ka zo kuma ka sake maimaita ta a wani masallaci din ba domin idi sau ɗaya ake yin sa to shi yasa ne ma aka cewa mutumin da ya yi sallar idi ranar idi ta faɗo ranar juma'a in aka yi sallar idi to ba lallai ne ka zo sallar juma'a ba za ka yi zaman ka gida ka sallar azhar ko kuma an gwamnati ku tare ku yi sallar azhar ba sai kun zo sallar jami'i ba sai kun zo sallar juma'a ba domin idi sau ɗaya ake yin sa ba a mai tashi to kai tambayoyin ba za su kare ba ba ka bar ki ta karshe Fuck a boy. wannan lecture kake so na yi ta wannan bayanin a cikin kanemi mun yi bayanin nayi bayanin wannan hadisin a cikin karatun mu na nan da kuma cikin karatun umda kanema ha gani ruwayoyin babu wani sabani a tsakanin ruwayoyin akwai tawfiki akan ruwayoyin guda biyu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك كما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقلوبنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انا نسالك القرار والامن والاستقرار في بلادنا وامر بخير بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم انا نستغفرك فانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا وامددنا باموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا انهار او واجعل لنا انهارا اللهم انا قد دعوناك ورجوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا رب العالمين انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.